mu sani Buhari bai da kuɗi. Duk wanda zai aiki a madadin Buhari, to kada ya sa rai za a ba shi kokwaro. Kada kuma ya sa rai in an fara mulki za a zo a yi mai fenti a gida. Dan barin gaya muku, Buhari ko ya samu ƙasar nan ba zai iya gyara ta a shekara huɗu ba. Abin da muke fata matakin farkon Buhari ya hau shi ne, ɓarna ta tsaya. Ɓarna ta tsaya. Abin da muke fata kenan a yanzu muna neman kadarkon da za a jefa wa ɓarnan ne ta tsaya. Yanzu ba magana gyara ake ba, ya kamata talakawa ku gane wannan. Irin wannan yunwa Buhariya da aka yaka ta cin garin kwakin nan, to kowane talaka ya shirya, sai an yi irin ta. Saboda gyara za a yi. Dan kada mutane su zo su ce, malam ku kuka ce mu zaɓi mutanen nan gashi ana yunwa. A'a, yunwar za a yi irin ta 'yan Ghana ne. Ka je ka samu duk mutumin Ghana sun sha yunwa, da Jerry Rawlings ya hau an sha wuya. Amma yanzu gashi nan ta gyaru. Yanzu duk inda kaga dan Ghana a ko'ina a duniya yana zaman ganin dama ne. Amma 1980 sai da 'yan Ghana suka cika ƙasar nan ta. Saboda yunwa da kishirwa. A lokacin wani dattijo ya zo yana ba da labari, duniya na kwance 1980, ya ce gishirin miya na sule ake siye a Ghana. Ana ta mamaki, sule, gishirin miya sule. Saboda rayuwa ta yi kunci, kamar yanzu a ce ne gishirin da za a sa a miya. Sai an sa na naira 1,000. Miyar kullun sai an sa mata gishiri na 1,000. Wace irin miya ce wannan? Haka Ghana ta zama. Amma yanzu Ghana ta gyaru ko bata gyaru ba? Daga cikin gyaruwar da Ghana ta yi jama'a yanzu duk Afrika, in ka cire South Africa, babu ƙasar da matsayin ilimin su ya gyaru irin Ghana. Sannan harkar tsaro babu kamar Ghana. Yanzu ga Ghana sun samu man fetur. Ba Ghana ba, kwatano nan, kwatano. Ka je ka ga ana ɗauke musu wuta, suna rasa ruwa a kwatano. Nijar nan ba a ɗauke musu wuta, amma fa mu muke ba su wutar. Mu mu bayar amma ta mu ta mutu. Amma su suna can suna shan haske. Abin da nake so in gaya wa talakawan mu shine, jama'a ko kun zaɓi Buhari za ku taya da addu'a ne. Matakin farko, ƙasar wallahi Allah ya azurta mu, amma an yi wawurar da in Buhari ya hau, hatta shi kanshi abin da yake tunani na za a shaƙe wasu marasa gaskiya a amayo yana da wahala. Abin da mu muke fata a tsaida zalunci. In aka tabbatar zalunci ya tsaya, sannan sai a fara shawarar ya za a ci gaba, saboda sun yi kace-kace da ƙasar.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na musamman. Dama tun ɗazu muke ta gaya muku, insha Allahu za mu karɓi shugaban Arewa Media Group, wato Abdulmajid Danbulki Commander, wanda alhamdulillah shugaban Arewa Media Group Abdulmajid Danbulki Commander yana wannan zauri namu na Express Radio, wanda kuma nake fatan za mu shafe sa'a guda da Abdulmajid Danbulki Commander. Muna jin batutuwa da dama, wanda alhamdulillah ni salamatu sabu bakin zuwa nake fatan jagora watan wannan shiri har tsahon sa'a guda. Abdulmajid Danbulki Commander, mu ne muka barka da zuwa Express Radio.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kamar kullum Abdulmajid Danbulki Commander ba boye bane, domin yakan shigo kamar yadda kuke ji akai-akai, domin ya fayyace manufofin tafiyar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma anan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda na tabbata a yau ma Abdulmajid Danbulki Commander ya sake dawowa domin ya haska wa al'ummar ƙasa da ma jihar Kano kan wannan ƙadami da yake kai, manufofinsa da kuma dalilansa na bin wancan aƙida na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Abdulmajid Danbulki Commander, gashi tun 'yan kwanakin nan bayan da aka yi kasafi na kusan trillion 8, al'umma dama su daɗe suna dakon wannan kasafi da za a yi. Sai dai kuma abu na baya-bayan nan shi ne da aka ji a cikin wannan kasafi cewa kusan biliyan 1 za a lankwame shi a harkar tafiye-tafiye na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Da kusa 'yan adawa ma iya cewa shi suka ɗauka a wannan satin suke mamakin yadda aka haihu a wannan ragayar, kasancewa gwamnatin tsantseni, gwamnatin da ake ganin cewa ba za ta yi irin wannan ba. Ya kake kallon wannan a da 'yan adawa suke gani?
A'udhu billahi samiul alim na shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Dukan yahuda godiya ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, tsira da amincinsa ya ƙara tabbata bisa fiyayyen halitta manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da halayensa da sabansa da waɗanda suka biyo baya zuwa ranar hisabi. To salamu cikin san shi, idan aka ce mutum ɗan adawa ne ko kuma aka ce ɗan hamayya, ba za ki iya masa ba, kuma ba za ki masa gwaninta ba, ba don wani abu ba. In aka ce mutum ɗan adawa ne, ta karin maganar Hausawa, idan ka faɗa ruwa ma sai ya ce ka zuba masa ƙura. Don haka su je su yi tunani, wajen biliyan 3 da wani abu ake kashewa a lokacin Goodluck a wannan tafiye-tafiyen, kuma tafiye-tafiyen da ba su zama alkhairi ga ƙasa ba, kuma ba su zama alkhairi ga mutanen ƙasa ba. A lokacin PDP kusan biliyan 3 ake kashewa da wani abu. To kaga wannan, sai aka ce kusan biliyan 1 bai ma cika biliyan 1 ba.
Ya so ya haura da biliyan 1.